Hassauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin fatawa kai tsaye, shirin da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nauyin zuwa tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar da aka saba, akwai lambobin waya da ake turo tambayoyi 0902601167. 0902601167. Akwai kuma 0708052876. 0708052876. Dan anjima kuma insha Allah za mu bude layi domin ba ku damar yin kira ku yi tambaya kai tsaye ta lambar da aka saba 0703339758. Yanzu haka za mu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen wato Sa'in Gadau a jihar Bauchi wanda yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma akar makalla ko menene hukuncin zakkar amfanin gona da aka shayar da ruwan sama rabinta kuma aka shayar da shi da yin bayi.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إنه مسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى دي ساك هذا مؤلم وأن لنا تعالى دي ومن تتونا مسألو لنسك شافي الدين منا مسلمشي وأن نتنبع تفرقو من تبع أمس إلنتا شي ودلوك تند نوما يضمو شي واربي دربيني وأنا ربي يضمو شي واروان سمي شاير rabi kuma ya zamo dabaru ne na dan adam na ban ruwa ko ta hanyar jigo ko ta hanyar rijiya. Wannan za a raba amfanin gonin gida biyu, rabi sai a kasa shi 10 a fitar da kaso 1, rabi kuma a kasa shi 20 sai a fitar da kaso 1. To wannan abu da aka fitar shine za a fitar a matsayin zakka, saboda inda a ce ruwan sama ne gabaki ɗaya shayar da shi, to za a kasa 10 a fitar da kaso 1 muddin da ya kai nisabi. Inda kuma ce noman rani ne gabaki daya, in ya kai nisabi za a kasa 20 sai a bada kashi daya akan 20. To amma yanzu zai zama rabi da rabi, to shi yasa za a raba shi sai a rabin farko a fitar da kashi daya akan 10, rabin dai shi kuma kasa a fitar da kaso daya a cikin 20. To wannan shine da ya kamata a yi zakka.
Akwai tambaya da ta fito daga wajen Malam Nasiru Lingin wadda take da kama da wannan wanda yake cewa kar makalla ko buhu nawa ne ake fitarwa zakka a rani ko kuma damina.
To ba a lissafin buhu, abinda ake lissafi shine wato sa'i, ma'ana kwanan awo. Kwanan awon nan shine yake a matsayin mudu hudu, shi kuma mudu shine a hada tafuka guda biyu a ciko su da gero ko dawa. Mutumin da ya zama tafin hannunsa tsaka tsakiya ne, ba mai dogayen yatsu can can ba, ba kuma mai gajejeren yatsu ba. Wanda yatsun suka zama tsaka tsakiya, to in yi ciko su a haɗe su hudu, wannan shi ne ake ɗauka a matsayin kwano ɗaya, ma'ana sa'i ɗaya. To wannan sa'i ɗin sai an samu sa'i 300. Sa'i 300 shi ne ake kira ausiki biyar, duk ausiki ɗaya shi ne kwano 60. 60 sau biyar zai baka 300. To idan amfanin gona wanda yake karbar ajiya kuma ya zamo cewa ana rigon sa matsayin abinci, ma'ana kamar gero, dawa, masara, shinkafa, alkama da kuma irin masu mai irin riɗi, to lokacin da ya zamo sun kai kwano 300, to za a kasa gida 10 sai a bada kashi ɗaya, ma'ana daga kwano 300 zuwa sama. To duk adadin da ya kai dai 10 za a kasa sai a bada kaso ɗaya, in ya zamo noman damina. In ko noman rani ne kamar yadda muka faɗa, za a kasa 20 sai a bada kashi ɗaya.
Sai kuma tambayar da mai ita bai rubuta suna ba, amma dai yana cewa akar makalla ko menene hukuncin irin mutanen nan da suke zuwa masallaci domin yin bara, inda za a ga da an yi sallama sai su miƙe su fara neman taimako cewa ba su da cinye ko na gobe, ko kuma su matafiya ne guzuri ya yanke musu alhali akasarin su ya suke yi.
To shi asalin wato tambaya ko neman taimako ga wanda ya shiga wani mawuyacin hali, asalin wannan addinin musulunci bai hana ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Shi wanda yake maraya, to kada ka rinjaye shi, ma'ana ka danne masa dukiyarsa ya zama kafi karfinsa akan ta. Shi kuma mai tambaya, to kada a daka masa irin fitsawa. Wannan wato aya ce amma to sai dai kuma hadisai sun kebance masallaci. Masallaci ba a zuwa ana bara a cikinsa ko kuma neman wani abu da ya bata. Hadisi ya nuna cewa duk mutumin da zai zo ma yana yekuwar nemo masa wato kaza dinsa ya bace a masallaci, to kawai a yi ce masa ba kada Allah ya dawo maka da wannan abu. Saboda haka masallaci ba wurin da ake shigowa a yi bara ba ne. Inda a ce mutum yana da wata bukata ta dole-dole, to sai ya tsaya can daga wajen masallaci ya roƙi mutane wannan, wala'alla matafiyi ne guzuri yanke masa da gaske, wala'alla ba shi da lafiya ko matarsa ko ɗansa an rubuto magani ba shi da kuɗi, kuma Allah ya sani da gaske yake. Wannan ba cikin masallaci zai zo ba, sai ya tsaya can daga wajen masallaci sai ya roƙi wanda Allah ya hore masa. To amma salisu abin da yake faruwa abin ya zama wato ruwan dare. Kuma gwaji ya nuna cewa 90 din su a cikin biyar ba da gaske suke ba. Domin akwai wanda zai zo ya da'awar cewa ya zo neman ƴan uwansa daga gari kaza, ya faɗi gari mai nisa kamar Sokoto daga nan misali, ko Maiduguri ko wani wuri, yace kuma da yazo sai bai same su ba. To tun daga wannan shifidar za ga yazo lokaci na waya, zai yi wahala haka nan mutum ya yanko duro ya taho wato kintacen dan uwansa yana ko baya nan a hankali, sai ya kamata ya kira shi ta waya, wane ina so zan zo rana kaza in kana gari, ya ba shi lokaci, in yana nan bai lokaci ya ce aka bari sai lokaci kaza. Amma sai ga mutum ya zo kawai sai ya ce wallahi ya zo ne kuma dan uwan nasa baya nan, yanzu kuɗin mota yake nema. To an sha gwada irin wa'annan a tafi da su tasha a ce to su shiga mota a biya, wani ma to akan hanya zai ba da uzuri cewa wallahi shi dai gaskiya babu ce ai masa afuwa kaza kaza, to an sha gwada irin wa'annan. To amma wannan ba zai hana kuma idan mutum ya bi ka'idar, ma'ana in ya zo zai rubuwa cikin masallaci a fitar da shi waje, a ce masa masallaci ba irin wayannan roƙe-roƙe, saboda haka can wajen masallaci yake, wanda ya zai iya taimaka masa ya taimaka masa. Ko da a ce ƙarya ya yi, mutum ya zamo shi ya yi tausayi tsakaninsa da Allah ya bashi, Allah ba zai tozartar da al'adarsa ba. Akwai lokacin da muna wani masallacin unguwa ta mun yi sallar asuba, kawai sai ga wani mutum ya tashi wallahi ya zo ne neman ƴan uwansa kuma sai yazo sai ba sa nan kaza kaza, yana rufe baki, sai ɗaya daga timamin ya kalle shi ce kai ka manta kai ne ka zo lokaci kaza ka bada irin wannan magana, wallahi da su ba kuma shikenan, sai kwatakin sai rasa yadda zai yi. To irin waɗannan abubuwan kai akwai ma wanda zai ƙaryan ma mahaifiyarsa ta rasu, ya zo neman kuɗin likafani kuma sai ga samu mahaifiyarsa lafiya ƙalau ko ciwon kai ba ta yi ballantana a ce ta rasu. To irin waɗannan ƙaryace-ƙaryacen, wani ma ya shafa manja a hannunsa ko kafa ya sami wani bandeji ya nade
ko yawo da katilo,
yawa. To duk irin waɗannan, akwai wanda ya zo ya same ni gida wai mahaifiyarsa ba ta lafiya tana hadda kati, ya rubuto mata magunguna ne a asibitin tababbu, to in ta yi kwana kaza ba ta sha maganin ba sai ma ta fita titi kaza kaza. Wallahi a gabansa man salisu Allah sai yana da wani mutum a wancan asibitin, sai na kira shi na ambaci sunansa, na ce gobe kana asibiti, ya ce sai na ci ta kone bawan Allah zan turo shi in ya so zai zo, na ce yake zai masa da katin shiru. To irin wannan abubuwan dama an saba irinsu. So asali dai ya halatta a taimaka ma wanda ba ya da shi, to amma kuma abin kada ya zama da ƙarairayi da yawa, kuma bai halatta a duka ya cikin masallaci ba.
Masha Allah. Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Abu Abdullah Murtala Bello Ringin, haɗin gwiwa da Malam Abdullahi Jumaidu Ringin, wanda suke cewa karamakan lako ya halasta mutum ya buɗe gidan kallo kuma ya dinga amfani ko kuma cin kuɗin da aka samu a wannan gidan.
To mun sha faɗa, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ka'ida a cikin Alƙur'ani, ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, ku taimaki juna a wajen bin Allah da kuma jin tsoron Allah, kada ku taimaki juna a wajen sabon Allah da kuma tsallake iyakokin Allah. Na tabbatar da cewa gidajen kallo irin abin da suke haifarwa na rushe tarbiyya. Na farko yara za su zo su ga abubuwa na batsa, su ga abubuwa na dabarun kisan kai, su ga abubuwa na dabarun damfara, su ga abubuwa wanda da ba su taba sanin za su ga irin wannan abubuwa ba, duk ya zama sun kwafo wani a cikin kwakwalensu. Sannan kuma za a tozartar da lokacin sallah, dan za a je a fara wannan kallon daidai lokacin wata sallah, har wata sallah ta zo ta wuce yaro ba ta nan sallah. Muni na uku za ka samu cewa da yawa yara da suke shawo wani abu ba su da wata sana'a, sai ka samu wani ma kuɗin babansa zai sato, wani kuɗin mahaifiyarsa, wani ma haka kawai makwauta ko wani wuri da yake shiga ya faki ido ya sato abin da zai ishe shi ya zo ya shiga wannan wurin. wannan gidaje fi sabilillah mun sha fada bai ma kamata masu unguwanni da daga tai su dinga barin irin wayannan ana kakkaba su a cikin unguwanni ba su ne suke koya ma yara caca su suke koya ma yara ta'addanci su suke koya ma yara sata su suke koya ma yara bushewar ido da fitsara da shaye-shayen abubuwar suke bugar da hankali saboda haka wannan kafa shi ma asali baya halatta yau da a ce wani abu ne wanda za a zo a yi na koyar da ilimin addini ko ilimin sana'a ko wani abubuwa na rayuwa na wayewar rayuwa wannan sai a ce ba dalla da shi amma duk inda ka dace gidajen kalle-kalle gidajen fina-finai to na tabbatar cewa 99 in baka ce 100% ba abin da yake koyar ba mai kyau bane ba bai kamata musulmi ya dauki wannan a matsayin hanyar da zai ci abinci ba wannan bai halatta ga musulmin kirki da irin wannan rayuwar
insha Allah sai kuma tambaya da ta fito daga wajen Malam Abubakar Muhammad wanda yake cewa ina so malam ya mini ƙarin haske bisa shari'a dangane da haɗe sallah da ake yi da daddare a lokacin damina kuma akwai ƙa'idodi ne ko kuma sharuɗa na yin wannan haɗewa
to shi haɗe sallah shari'a ta zo da wannan na farko dalilan haɗe sallah suna da yawa daga cikin dalilan haɗe sallah akwai matafi ya samu jama'u taqdim ko kuma jama'u ta'khir ana yana cikin tafiya sai azhar ta shigo to zai iya tsayawa yi azhar kuma ya dawo da asar ya hade su a wannan lokaci na azhar zai iya jama'u ta'khir ya jinkirta ya kiyin azhar har sai asar ta shigo sai ya hada su yi kaga wannan halin tafiya kenan ko kuma hali na rashin lafiya kila mutun ne Allah ya kiyaye irin wanda ya samu wata tabuwa ko wani abu mai kama da farfadiya akwai wanda Allah ya jarabe su irin wannan to idan alamomin suka zo masa yana ganewa in abin ya buge shi wani sai awabi bai farka ba to don mutumin da misali Allah ya kiyaye shi an jarabe shi da irin wannan lokacin azhar ta shigo sai ya fara ganin irin wannan alamomin to wuf sai ya tashi alwallahi azhar ya da asar wannan bai da matsala kaman wani mara lafiya da za a yi masa tiyata tiyatar nan wala Allah za ta dauki awa 2 3 4 ma wani ma za ta kai wajen awa 5 ko 6 to sai zama za a so mu wannan tiyata farkon azhar to ya halatta da su likitocin da kuma shi mara lafiyan su hade sallolin su to yau in suka fada suka so mu wannan tiyata hafi rana ta fadi ba a gama ba to ya halatta su hade wannan salloli saboda wannan wato anfin lalura ko kuma idan suna ganin cewa za su iya gamawa ƙarshen lokacin la'asar sai su iya jinkita azhar din ba sai sun fito sai su yi amma shi wanda za a yi wata yata dole ne ya hade tun a farko tunda shi in aka yi masa ƙarshe ma sai an yi wasu awanni ma bai samu kansa cikin yanayi ba su sa iya jinkirta azhar har sai la'asar ta shigo misali to sannan akwai mutane da zai zama kila suna wani muhimmin mitin na addini an so mitin din na lokacin azhar ya shigo kuma idan aka yanke mitin din nan za a samu matsala to ya halatta su kiyin azhar din har sai da asar ta shigo sun kai karshen mitin din su shikenan sai su tashi sai alwala sai azhar kuma sai da asar to haka nan hali na tsoro la sama Allah a ce wani abu ya faru ba dadi irin abin nan kafiyu da ake sakawa kila a ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza kila za a ce karfe 7 zuwa karfe 7 to 7 din nan sai ya zama cewa lokaci ne ma na magariba kaga kenan idan aka tafi ba za a samu dawowar isha'i ba to nan ya halatta saboda wani lalura a jawo isha'i a yi ta a lokacin magariba to haka nan kuma abin da ya shafi lokacin ruwan sama lokacin ruwan sama nan malamai sun yi magana guda biyu akwai al-matarul waqi'u akwai al-matarul mutawaqqi'u ruwa wanda yake sauka gashi yana sauka ma'ana ya soma tun kafin magariba ko kuma an shiga magariba an soma yin ta kawai sai ruwa yanke to daidai ne da a ce an fara ruwan kafin shiga sallah ko kuma sai da aka shiga ruwan ya fara to nan ma za a iya jawo isha'i bayan kammala magariba ita ma ita kowa ya tafi gida akwai al-matarul mutawaqqi shi kuma ruwan ana sare sosai gadan-gadan anan matsar da ake samu ma an sare su akwai hadari akwai gajibare galibi mutumin da bai shafi karkara ba baya noma bai san bambanci tsakanin a ce gajimare da kuma hadari ba da an ga gajimare kawai sai a tashi shikenan kawai hade sallah wanda gaskiya wannan kuskure ne sai ruwa da ake ganin lalle ana sare ruwan nan zai iya gocewa ko yaushe sai ya zama kafin fara magariba ne ko ku ana gama magariba sai a ga ruwan nan gashi zai iya gocewa to nan take ma ya halatta tashi ayi sallar isha'i don ta yiwu ma ko ana cikin sallar ko ana sallame wa sai ruwan ya goce amma haka kawai babu wani alama kawai dan gajibare daya biyu sai a ce a tashi hade sallah wannan gaskiya ba abin da ya kamata a yi bane ba
sai kuma tambayar gaba wadda ta fito daga wajen Malam Abubakar Nakiri Irbini fadda yake cewa akan makalla mutum da wato mutumin da yayi azumi saboda rashin abinci zai iya samun lada kamar wanda yake kowane irin azumi
in ya kyauta ta niyyarsa zai iya samun lada a ya inganta a hadisi da na insha Allah gara mata yadda tace wata rana manzon Allah alaihi salatu wassalam ya zo wajen sa yake cewa Aisha akwai abinci wajen ku sai tace a ya ma'aikin Allah sai ce idan inni sa'im sai ce to shikenan mana dore da azumi da wannan malamai suke cewa na farko shi azumi na nafila wanda ba muayyani ba in muka ce muayyani shine kamar ranar tasu'a ko ashura ko arafa a sauma yomi arafa wannan kaza azumi ne wanda yake muayyani to sai suka ce in ba muayyani bane ba ko da mutun ya wayi gari baya cin abinci bai ci komai ba kuma sai taraya masa ya azumi zai iya sabewa da azumin sa saboda haka zai iya sabewa kuma ana fata Allah subhanahu wataala ya bashi lada
sai kuma tambayar gaba wacce ta fito daga wajen buba waila ba gudufurci a karamar kumar liga da yake ta akan wakala ko wanda ilimin laifi ke ga mutumin da yake cin iyakar gona
to wannan yana daga cikin mummunan laifi wanda yake mai nauyin gaske ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa duk mutumin da wato ya ci iyaka in muka ce ya ci iyaka zai iya zamowa iyaka ta gona zai iya zamowa iyaka ce ta filin wani akwai wanda za ka ga sun kware a wajen cin iyaka akwai abubuwa wanda ake bambance iyakokin gona da su misali akwai gamba akwai kuma wanda suke sa wani farin abban san sunan sa ba za ka cewa an shuka shi idan aka yi rodu sai ka cewa ya fito to irin wannan akwai wanda za su tashi he su tone shi da rani sai su matsa gaba da shi ma'ana a cikin gonakin wayansu inda idan ya sake fitowa kawai shikenan sai ya zamo an fahimci cewa iyakan nan ita ce iyaka ta da wani wasu kuma suna irin wannan dungushan a wajen wanda ya sai gona bai gama wayewa da iyakar gona ba sai su ƙara shigo da bangaren wancan zuwa cikin gonakin su ko kuma abin da ya shafi fili wani ya zo ko dai ya karo filin wani a cikin nasa ko abin da ya kama da haka to irin wannan ya inganta hadisi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa duk mutumin da ya ci iyaka yayi zalunci na wata kasa kasan nan kamar yadda muka ce ta yi fili ne ta yi gona ne to duk wanda yayi wannan ranar tashin alkiyama za a yanko wannan wurin tun daga nan kasar da muke takawa har ya zuwa karshen kasa ta bakwai sai a rataya masa shi a wuyan sa gobe kiyama cewa ga abin da ka ci iyaka ga abin da ya zama kai dungushan sa saboda haka wannan abu ne wanda yake mai matukar muni mutane ba sa daukar wannan laifi kuma laifi ne babba daga cikin abin da yake faruwa ma salsa irin wannan yanayin akwai wanda zaka ga cewa gaban gidansu misali zaka ga daga cikin dokokin wasu garuruwa ko jihohi cewa daga kofar gidanka ko daga kwatar gidanka to an baka dama in zaka danyi wani rela iya kafa uku akwai wanda za ga tsari ne wannan sananne a garuruwan ko a wayannan yankunan to wani sai ka ga baki daya ya turo gidansa ya turo gidansa ya ma yanke mafi yawan titi saboda san zuciya ya zama akwai layin da wato mota za ta iya shiga to amma wallahi wani sai ga idan ya zo daga kofar gidansa nan sai dai babur ya abin nan ya yanke wannan bangare yana gani ai titi ne ai ba gidan wani bane to wallahi wannan abun haramun ne haramun ne musamman ma duk haƙin da ya zamo ba na mutum da ya ba titi ba haƙin mutum da ya bane ba abin in ma da sauki to sai a ce gara a ce filin wani mutum ne shi kare zaka ce haƙin mutum da ya ka dauka
mutum ko ba ko ya iya nema
yauwa zaka iya nema ko sai yafe maka to amma titi wuri ne na miliyoyin mutane ɗaruruwan mutane sai mutum kawai ya zo ya jawo saboda san zuciya yi wannan to wannan gaskiya shine abu mafi muni saboda ko wannan abin da ya haramun ne a addinin musulunci
sai kuma tambayar gaba wanda ke cewa akan bakalla ni ne na sallah mai raka'a hudu kafin na zo an yi raka'a ɗaya saura guda uku amma sai aka ƙara rako'in suka zama guda hudu ko ya matsayin sallah ta yake tambayar wannan ta fito daga sufi baban fati ka irje karamar kuma dullun kudu
mutumin da ya zo aka tsere masa misali da raka'a ɗaya kuma sai ya ga ya gamsu cewa an tsere masa da raka'a ɗaya kuma sai ya ga an yi hudu kaga ta tabbata ce nan an ƙara raka'a ɗaya wannan raka'a ɗayan da aka ƙara ba za ta wadatar masa komai ba yanda ba ta da amfani ga su asalin wanda suka samu sallar ga baki ɗaya to shi ma ba ta da amfani a wajensa dole ne idan aka zauna aka yi tahiya aka sallame sai ya tashi ya ci ko raka'a dan wani ma ta iya yiwa raka'an nan jefar da ita liman yayi da gangan ma'ana da sani tayi raka'a ce da iman ta bai karanta Fatiha ba
mu ba lalle sai
yawa ma mu ba lalle sai musamman lokacin da ake boye karatu azhar ko al'asr kila sai ya manta kawai sai karanta sura bai karanta Fatiha ba sai da ya tashi sai tuno ashe waccan raka'ar ban yi Fatiha ba kaga wannan raka'a ba mai ta dole ne ya ciko ta biyar ita ce ta hudun sa to kaga duk lokacin da ka zo ka samu ajidi na sallah kuma sai ga an yi ƙari to wannan ƙarin dai bashi da muhimmanci bashi da amfani sai ka ciko asalin abin da ake binka
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Yusuf Ibrahim Kwankiyal a jihar Bauchi wanda yake cewa malam idan mutum yana azumi na lafiya sai ya manta ya ci abinci zai ci gaba da azumin ne ko kuwa zai ci gaba da cin abinci idan azumin ya lalace
da azumin farilla da na lafiya duk wanda mantuwa ta sa ya ci abinci ko ya sha abin sha to yana tunawa inda sauran wani abu a bakin sa ya furzar shikenan ya kurkure bakin sa ya ci gaba ya inganta hadisi manzo alaihi salatu wassalam yace duk mutumin da ya manta yana azumi sai ya ci abinci to yake ta falwitin masawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu sai ya kammala azumin sa manzo Allah sai ya kira yi abin da suna azumi ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi saboda haka duk mutumin da ya mantuwa ko da azumin farilla ne balantan nafila yana cikin ti sai ya tuno ruwa ne sai ya furzar da wanda yake bakin sa imma abinci ne shikenan sai ya furzar sai ya ci gaba azumin sa kuma lafiya galau ba sai ya rama wani ba
to ba sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga nan ta sharri jigawa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahya kamar da muke alƙawari yanzu haka za mu bude layi domin ba ku damar yin kira ku tambaya kai tsaye akan wannan lamba 07033975578 muna fata za a dinga rufe rediyon da ake saurara kafin a kira assalamu alaikum
wa alaikum salam da an sha Allah ta'ala
lafiya kalau malam Abubakar ya ayyuka
alhamdulillah da fatan malam ya zo lafiya Allah ya saka mai dare da kuma kana dauki nan wannan makaranta
da mutum ba ne
nan tambaya da malam da kamar wasu masu koyar da sanawoyi haka na hannu za ga idan suna koyar da su ana dukan yara to haka ne akwai tsari da aka haka nan da su wanda suke koyar da su kuma da Allah malam wasu ke mutum kamar ne suke da su ba da rabo yin su su ga wani da hankali suna kula da yaran su ba da su da kuma masu yawan zage-zage haka an tsari za ka ci zage da yana ciri su sa a yau da wasu malam da kuma gida lafiya suna su ga yanzu da gani
to mun gode kwarai malam Abubakar sai mun sake duka
to asali duka ko a wajen koyar da ilimi ko sauran sana'o'i duk mutumin da ya san menene tarbiyya to ya san cewa duka shine mataki na karshe in mutum ya karanta matakai na horo abinda ya shafi harka ta education to mataki ne kusan 1-1-1-1-2 har wajen 12 to shi duka shine abu na karshe wanda duk hanyoyin nan tun daga na daya yawa har zuwa 11 duk ba su amfanar ba sai a tsalla ka zuwa duka shi kuma dukan nan shi ma ana yin sa gwargwadon wanda zai biya bukata yadda dalibin nan kuma zai fahimci cewa dan maslahar sa akai masa ba dan azalunce shi ba akwai dukan da za a yi ma dalibi ko horo inda yana da dan hankali ya hankalci rayuwa misali ya kai shekara 13 zuwa sama to zai gane cewa wannan dukan ba dan a cuta shi da shi akai masa ba kawai saboda ya gyara rayuwarsa ne ya zama ya amfana to irin wannan dalibin ba zai zama yana jin haushin malamin sa ba wannan yaron ba zai zama yana jin haushin mai gidansa ba saboda ya gamsu cewa na farko akwai yan uwansa da yawa duba da ke su ba shi kada ya kadaka kuma shi ma san ga dalilin da ya kadake shi wannan zai sa ya kokari ya ga cewa ya gyara gaba to amma mu galibi abinda muke abinda mu Hausawa zaka ga cewa ko menene kawai duka tsakanin yaya da iyaye duka tsakanin malamai da almajirai duka tsakanin masu koyi sana'ar hannu da wani sai koyawa duka wannan gaskiya ba mu fita bace ba saboda duk lokacin da alimi saba da duka to kuma shikenan yanzu zaka ji wani yaro yana cewa na je na yi ai duka ne na saba na riga na saba wallahi akwai wanda jiki akwai wanda ta kibir na babur zaga ana dukan yaro yin jina-jina wallahi gobe kuma sai ya sake yi saboda haka sai ya zamo ya bijire ya kangare duka ma dai na bashi tsoro saboda haka me ya halatta a daki yaro amma ba duka wanda zai fasa masa jiki ba ba wanda zai karya masa gashi ba kuma kamar yadda na faɗa sai an bi matakai na nuna yadda ya kamata ya gudanar da wannan aiki ko karatu duk ya kiya domin na tabbatar duk yaron da har ya kai matsayin ya je ya koya masa sana'a ana ganin hankalin shi abuwa na rayuwa a zaunar da shi a nuna masa na farko muhimmancin koyon sana'a na yi masa misali yanzu kaga wani da wani da wanda suka yi sana'o'in nan kowa yanzu kaga ya mallaki gidan kansa ta hanyar wannan sana'a kowa ya mallaki babur ko ya mallaki mota ta hanyar wannan sana'ar a faɗa masa abubuwa masu jawo hankali na rayuwa cewa to amma sai da suka tsaya suka mai da hankali wallahi idan wani ta shiga cikin zuciyarsa za a ga cewa shi yafi kowa mai da hankali da rige-rige akan ya ga cewa ya koyi wannan abin da ake masa to amma wani ma ba faɗa masa muhimmancin abin ba gaba ɗaya shi na ga kamar iyaye ma sun tilasta masa ne sun takura masa sai ya zo ya koyi wani abin da bai da ma wani amfani gaba ɗaya to sai ya ga cewa yana kasala yana ganda yana kiwuya shi kuma wanda aka yake koya masa ya ga cewa kamar ya rena shi ko ya rena abin ya ga ta to barci kuma sai ya dake shi sai ya ga cewa yaron ga baki ɗaya kyamar wannan mai koya masa in ta shiga zuciyarsa to kuma sai kyamar abin da yake koya masa ya shiga zuciyarsa ko da wani zai koya masa nan gaba sai ya ba san wannan abin saboda haka dai duka sai an bi matakai na jan hankali matakai na ladabtarwa duk ba su amfana ba sannan sai ya tsallaka magana abin da ya shafi duka kuma kamar yanda hadisi ya nuna in ma ta kama a yi duka to kada a dake dan adam bulala ta wuce goma in dai ba haddi ba ne daga cikin haddodin Allah hadisi ne ambaci wannan haddi shi ne misali mutum ya abin da koye mu wani kazafi za a yi masa bulala 80 misali ko ya sha giya za a yi masa bulala 80 ko kuma misali yayi zinabe ta ba aure ba za a yi masa bulala 100 to in ba irin wannan abubuwan ba wani abu wanda haddi ya ce kaza to in dai za a yi duka kada ta wuce bulala 10 amma sai ga wani kawai sana'a ce ke koya ma rusai masa bulala 20 wani ma bulala 30 kaga malami waye ma almajiri bulala 50 to fi sabila
wani ba malam za ka ga ba a kula da wasu akwai masu duka a kama
shine
yaro da ta gani an dake shi a makarantar da idan sa Allah ne dai ya takaita da ba zai rasa idan sa ba wallahi
ni na ga wanda ya rasa idan da ido na dan abokina ne ya rasa idan har abada an rasa masa ido kuma abin na makaranta irin wannan abun wallahi ba so ɗaya ba ba so biyu ba saboda galibi za ka shi ba daga mafiya ma sai su matsala masu koyarwa za ka samu su ma ba su da yayan yara ne matasa ba su ma san menene muhimmancin yaro ba ta zuru ne a shago wani ma kawai rashin aikin yi ne wannan karantarwan bai taba daukar ta aikin lada ba ba wai neman lada ke a wajen Allah ba kawai so yake wata ya kare ya bashi abin da za a bashi saboda haka yaron nan bashi da wani muhimmanci da yaron nan da wata abin nan wani abu wani itace ko wani bahu ko wani bango duk ɗaya ne a ba ta sayin sa so irin wannan abun gaskiya ya kamata a ce ana kulawa da su
malam ko a gurguje ne batun cewa ya kamata a samar da tsari kamar a wurin sana'a inda a ce a dinga sa ido akan yaran suna sallah
to wallahi wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci to abinda mutane galibi suke dauka yaro ya iya sana'a kaza ba sa kallon janibi na tarbiyya ta addini yanzu daga cikin abin da yake mai baro zaka ga da yawa mutum musulmi ne sai ya dauki ƴaƴansa sai ya je ya bai waɗanda ba musulmi ba makiya addinin sa shi abin da yake kallo zunzurutun wannan turanci da lissafi zai koya ma dan sa bai yi aune cewa kuma ai shi yaro yana tafirantuwa da malamin da yake koya masa abubuwa ana koyan ilimin da ana koyan halayya shi ya sanya kar ka ba da danka ga mutumin da baka yaba tarbiyar sa ba ina karanta wani daga cikin magabata shekaru sama da 1000 da ya kawo ɗan sabon malami sai ke cewa wane abin da nake roƙo na farkon tarbiyyar ka wajen ɗana shine gyaruwarka yace duk abin da kai a gaban ɗana to shine daidai duk abin da baka yi ba shine ba daidai ba kai madubi ne a wajen sa to irin wani abubuwan da yawa mutane ba sa kula yanzu wani kawai zai je ya dauki ɗansa aje a koya masa sana'a ne kaza gida mai koyi sana'a na ma'arne ne yaron nan kuma bai fahimci addini ba ma yaro ne ke dan shekara 12-13 bai san muhimmancin sallah ba ballatin wasu abubuwa na addini mai koya masa nan baya sallah in ya zo ya fara sana'an nan tun rana sai rana ta fara baruwan sa so shi ma haka zai wani ba sallah ba ambaton Allah ba tausayi ba jin kai ba duk haka zai rayu a gefe daya iya sana'a a gefe daya kuma addinin sa ya samu tasgaro to irin wani abubuwan ya kamata iyaye ko ya wajaba ma su kula da janibin addini duk aka ce an koyi ko da karatu ne ba tarbiyya to amfanin wannan karatun kadan ne balantan kuma a ce wani abu da dama ba ma karatu bane
assalamu alaikum
assalamu alaikum
to mallam abubakar ka rage radio da yake wajen ka
rage mana tambaya na nan dangane da maganar da ake game da cin
game da
da zubar iyaka
da
mallam ni na cike an kofa gidan mu na dan samu wannan cikiya kai dan sa shabu kanki na haka amma bai tare da hanya ba yana mutane su cewa ba akwai hanya su sai a wajen yana dan sa shabu a wajen to shi haka akwai wani mu dan ganin
kin ba to mun gode mallam abubakar
to abin
to sai dai kai hakuri lai ya dace
to abubuwan nan kala biyu ne akwai abin da yake haƙin wani kamar yadda muka faɗa filin wani ne gonan wani ce kangon wani ne kaga wannan in kana so kai sai ka nemi izinin sa ko kuma ya zama wuri ne wanda yake na hukuma na tabbatar da cewa hukuma ba za ta yi son zuciya ta dauki tsakar titi ta baka ta sai ka zo ka aje kwantina ba in har kasancewa ba filin wani bane ba to ka je ka nemi izini akalla wajen mai unguwarka wajen dagacinka idan akwai ofishi da ya shafi land sai ka zo ka ce su turo wakili akwai wuri da kake so za ka je kwantina idan suka baka izini shikenan za ka yi abinka da lasisi ba wanda zai zo ya lakushe maka hanci domin da izini ka soma ko wani ya zo ya ce ba kai daidai ba sai ka nuna masa takardar rubutacciya daga land su ne suka baka dama ko ka ce da shi je ka tambaye mai unguwa ko je ka tambaye mai gari ban soma sai da izinin su wannan ba za a samu matsala ba
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
Ni ne sunana Anas Ahmad daga nan
daga ina?
Miga.
Miga to bala Anas bismillah.
Ina yi wa mutan fati alkhairi inda yazo lafiya Allah ya maida shi lafiya Allah kuma ya saka ya alkhairi.
Amin sima.
Sannan bayan nan ina ta aure shi mallam so kamar akwai mutane waɗanda su kuma su masu hukunci wanda yake gani yana da dama haka sai ya amfani da wannan damar ya gani zai janyo wani kamar wanda yake a kasar da shi haka a ɓangaren harkar aiki haka ko ɓangaren harkar wata sana'a to wannan kuma wani yake ne wannan a game da wannan tsari.
To wai kamar me ake yi misali kai tsaye menene ainihin tambaya din a wurin aiki ko sana'a din
eh misali kamar wanda kake aiki a karkashin shi haka kawai saboda yana ganin cewa yana sama da kai haka misali sai amfani da wannan damar tashi kuma ya fitar da kai ta wannan hanyar
na'am to insha Allah to mun gode mallam Anas sai ka sallama
to shi dai cutarwa ko dan da ka haifa ne a musulunci baya halatta ya zama ka cutar da shi wala Allah abin da yake so ya ce akwai manyan ma'aikata da ƙananan ma'aikata suke ƙarƙashin su ko dai a dora wa mutum aiki sama da abin da ya kamata yi ko kuma a'a ya zama an zabtare masa haƙƙin da ya kamata a ce an bashi ko yi shekaru kila akwai buƙatar a kawo masa promotion a ce da shi gaba a kisiyar da shi gaba duk wannan suna faruwa saboda haka wannan idan aka yi maka kai aka cuta sai ka nemi haƙƙin ka wajen Allah wato abin da yake faruwa akwai lokacin da kana ji kana da haƙƙin ka ne aka danne in ka tashi ka ce sai ya fito sai ka rasa wajen ma gabaki daya a yadda ma za a kore ka daga wajen gabaki daya duk lokacin da aka yi maka irin wannan ka cewa an cutar da kai idan akwai hanya ta shari'a ta laluma wadda ba za a samu beta da kulli ba na neman haƙƙin ka sai ka nema in kaga cewa haƙƙin nan in ka tashi neman sa ma za a cutar da kai sama da abinda kake ciki to ya gode ka nemi haƙƙin ka wajen Allah manzo alaihi salatu wasalam ya faɗa mana cewa za ku samu miyagun shugabanni da za su zo wanda za su dinga danne haƙoƙin ku suna zalunta kuma manzo Allah ya zana miyagun halaye sai wani sahabi yake tato ya aikin Allah idan mun riski wannan lokaci me ya kamata mu yi sai manzo Allah ya ce ku ba su haƙoƙin su su ko kuma ku nemi na ku haƙƙin a wajen Allah to kaga manzo alaihi salamu ya ambaci abin da cewa shugabanni kada ka takaita wannan shugabancin cewa ko shugaban kasa ko gwamna ko chairman ko wanda zai zamowa ma a principal ne na makaranta headmaster ne senior master ne wani company ne kake karkashin wani duk wannan zai iya kasancewa shugaba ne kuma gashi kai na zalunta kai na danne haƙinka to irin wannan kai sai ka nemi haƙinka a wajen Allah subhanahu wataala in kuma ga cutar wannan tayi yawa kana da wata hanya wadda zaka bar wannan wajen kwata-kwata ka tafi shikenan sai ka bar nan ka je inda zaka samu cigaban rayuwa
assalamu alaikum
alaikum assalam
da muke magana
kana hore mai shagen wata gurmun
to bismillah
bala shine na bala a gan gona sai ba kwanta da suka dinga tuma iya ka kamar kunya hudu ko biyar sai na karbe da ke nazo na gani ban mutu magana ba hankali da nake da kunya kaina ina da laifi kai haka
to mun gode wa
Allah san Allah zai dama da gida lafiya
abin mun gode ba
inda har zaka iya dawo da su kuma ba tare da ka shiga hakkin nasu wannan babu laifi amma abin da nake so in fada maka inda kana so abin ya dakata ba wai haka nan ka dawo da iyakarka a cikin dabara ka shiru ba ka kira su ka nuna musu ya to gaskiya kun ci mun iyaka asalin iyakan nan ga inda take saboda ka na dawo da iyakata to kaga nan ka taka musu burki za su tare nan gaba in mun sake zai sake ganewa to amma haka kawai idan kai shiru kana ga cikin dabara ka dawo da ita to su ma a cikin dabara sai in rafta ne wani wurin amma in ka nuna musu ka san an cuce ka kuma lalle ka dawo da hajinka to daga nan za su taka zuwa shikenan sai ya zama an jama abin da yi
assalamu alaikum hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa yake magana
sura da ayuba garba imam bai suka ce ma da jahar bauchi
to malam ayuba bismillah
to ina wa malam fata alkhairi
insha Allah
yawa ma dan nace tabbaya na shine na kan ga wasu dan anyi idaman sallah idan limin yayi kafara harama to kafin su shi addu'a da su shi kan
to na bai ci mallan ayyuka mallan kamar bayan an ta da idaba kafin a kabbara su ka tsaya su addu'a ni ne ya kabbara
to ai ita addu'a mallan Salisu ba wai kafin ai kabbara harama ake yin ta ba hadisi manzo alaihi salatu wassalam na cewa innama du'il imamu li utamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wato wannan fa'un tana nuna ta'kibi da kuma tartibi cewa an sa limami domin ayi koyi da shi da yayi kabbara kuma sai ku kabbara ma'ana ba wata tazara ake samu tsakanin kabbaran mamu da tarimin ba yana cewa Allahu akbar kuma sai ku ce Allahu akbar ita addu'ar bude sallah ana yin ta ne bayan an yi kabbara harama ba kafin kabbara harama ba shi yasa hadisin Abu Hurairah Allah ya gara masa yadda da yaga manzo alaihi salatu wasallam in yi kabbara harama zai dan yi shiru daga ba sai ya soma karatun Fatiha idan sallah ce da ake bayyana karatu sai yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah ara'aitaka sukutaka ba takbir til ihram ya ma'aikin Allah babana da baba ta fansa gare ka ba ni labarin dan shirun da kake bayan kai kabbara harama alin ke ta bayan kabbara harama wannan shi ne shi addu'a da ake ta bude sallah sai an yi kabbara harama ba wai kafin kabbara harama ba saboda haka ba daidai bane bali mun yi kabbara harama ma mu sai yana wai sa addu'a kafin yi kabbara harama wannan ba daidai bane
assalamu alaikum hello assalamu alaikum to kafin mu dauki wani kira akan wakan Allah akwai kuma tambayar da kake take cewa malam ko me ne matsayin sallar masu lalura waɗanda suke akan keke na asibiti
to man Salisu akwai kurakurai da wasu kan yi a wannan gabar na farko abin da ya kamata mu sani akwai abin da kira rukunin sallah daga cikin rukunin sallah nan akwai kabbara harama akwai tsayuwa akwai ruku'u dagowa daga ruku'u sujuda dagowa da sauransu to ita tsayuwa rukuni ne daga cikin rukunin sallah mutum ba zai samu damar yin sallah akan keken asibiti ko wheelchair ba sai lokacin da ya zama ba zai iya tsayuwa ba wani sai ka samu cewa zai iya tsayuwar to amma kuma kila kai goshi kasa ne zai iya yi masa wahala to idan har zai iya tsayuwar sai ya tsaya kyam ya kabbara harama ya karatun Fatiha da sura in ya so sai ya zo ya zauna sai ya imai amma in ya zan ba zai iya tsayuwa ba to mun san wannan rukunin ya riga ya fadi amma ba wai haka kawai mutun nan bashi lafiya ba wani zai iya tsayuwar amma kawai zai ji in ya zauna ba zai dade ba zai gaji to washe sai ka dade dama a tsaye kawai sai ka karanta Fatiha da aya guda daya sai ka sai ka duka wannan shine saboda haka ba ko da yaushe ne mallan lafiya zai yi sallah kan wulciya ba sai lokacin da ya zama ba zai iya tsayuwa ba to sannan zai iya zaune
akwai tambayar da ta fito daga wajen malama Hawwara Biyu da take cewa akan makalla akwai gashin ido da ba ta kansa a idanun su shin ko haka laifi ne a shari'a
kara gashi da mata za su yi shari'a ta bauta hana akwai sabanin malamai akan a ƙara abinda da an ganshi a san cewa wannan ba gashin dan adam bane ba kuma musamman ga matar da ya zama jewa dama tana da miji asali abinda yasa shari'a ta hana wannan saboda damfara wata za ta iya zata yi attachment din gashin da ba nata ba
wani kiri shi babban abin da yake burge shi wajen mace ga tana da gashin gira to sai ta zo ta attachin wani gashi ba girarta ba ce sai zama abin ya burge shi kaga wannan yaudara ce kaga wannan sunansa ta dalisi irin wannan gaskiya ba zai halatta ba saboda haka karin gashin da wasu malamai suke sauki suka ce ya zama ko wani bulu ko wani kore ko wani ja da an gani an san wannan ba gashin ta bane ba to wasu malamai suka ce wannan babu komai da aka haka
wa sauraro duka saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba za mu ga asalin shirin a sana a shirin da gaba insha Allah idan za mu ci gaba da karatu tambayoyin da kuke turowa za kuma iya ci gaba da turo tambayoyin a rubuce a wadannan layuka 09001260117 akwai kuma 07081287746 a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa da yake daukar nauyin shirin a kowane mako sai babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahaya sai Zainab je shiru ba wadda ta sada mu ku a madadin manajan director na hukumar gidajen radio jihar Jigawa Alhaji Mati Ali Salisu Sha'ib Dutse yake fatan ba kasance a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah